Mai sauraro barkanmu da warhaka barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna jarida da jama'a Shiri ne da hukumar gidan Radio Express mai gabatar da shirye-shiryenta akan mita 90.3 zangon FM take daukar nauyin kawowa. A cikin shirin namu na yau za mu tattauna akan ranar 'yan jaridu duniya da gabata a ranar 3 ga watan Mayu na shekara ta 2014. Ga duk mai bibiyar kafafen sadarwa ya ji yadda 'yan jaridu na duniya suka yi murnar zagayowar wannan rana wato ta 3 ga watan Mayu ta kowace shekara. Shirin jarida da jama'a yau zai yi duba na tsananki dangane da ita wannan rana da kuma irin tasirinta ko kuma akasin haka ga su kansu ainihin 'yan jaridu. Kuma a cikin wannan shiri na yau za mu ji matsayin 'yan jaridu da ma irin kallon da al'umma suke yi wa su waɗannan 'yan jaridu ko kuma irin ƙalubalen da ke 'yan jaridu. Domin yi ma wannan maudu'i adalci kamar kullum ma yau muna tare da shehin malaminmu wato Professor Abdullahi Uba Adamu. Malama madadin masu sauraro muna yi maka barka da zuwa.
Jama'a assalamu alaikum.
Kafin mu je ga sabon maudu'in namu na yau za mu dan leka cikin akwatinmu don duba da irin wasu daga cikin sakon da masu sauraro suka turo mana. Sako na farko ya fito daga Lawan Umar a inda yake cewa shin malam wani mataki ya kamata a dauka akan masu shigar mata a Facebook?
To babu wani mataki da zaka dauka saboda baka san wane ne namiji ba wanne ne mace. Babu wani mataki da zaka ce zaka dauka. Kar ka manta Facebook ba wani lungu bane a gargashin hukumar Hisba ko a gargashin hukumar Censorship Board ko a gargashin wani ƴan sanda da zaka je ka kai kara. Facebook abu ne wanda yake a cikin yanar sadarwa a duniya. Wannan mai shigar mata ba dole ne ka san ma da kaina yake ba. Akwai kuma mutane ke ba shigar mata suke wato suna ganin kamar suna nuna kansu kamar su kananan yara ne. Sai ga mutum dan shekara 30 amma ya nuna kamar shi dan shekara 13 ne saboda janyo hankalin wani dan shekara 13 saboda su yi wasu ta'assa tare. Saboda haka babu wani mataki da zaka dauka na cewa ka hana mutane daga sa hotunan mata ko kuma daga yin shigar mata ko kuma daga yin wani abu a Facebook saboda ba guri ne zaka je ka kama mutum ka rike shi ka ce da shi dan me kake kaza ba. Kawai dai in kaga abu bai maka ba to kai ka kauce daga wannan gurin daga wannan shafin.
Abinda nake nufi malam ba za a iya kaucewa wato kamar halin yaudara ba tunda akwai siga ta yaudara a ciki.
Ai ba za ka iya kaucewa halin yaudara ba saboda ba ganin mutum kake ido da ido ba. Mutum ne yace da kai suna na wani ga ungwanmu ko kuma ga lambar wayata ko kuma ga inda nake karatu ga inda nake aiki. Baka da wata hanya na tabbatar da cewa wannan abubuwan gaskiya ne. Haka zaka yadda da su. Ku gaba da shi ashe ku nan ba da mace kake magana ba don kato kake magana ma to kaga ire-iren wannan ba yadda za a yi ka tabbatar da wa kake magana a cikin wannan abun so dole sai dai ka hakura da
to sako na biyu ma cewa yake malam ina son in yi aure ta hanyar Facebook ka bani shawara sako daga Yusuf Ado Galadima
to shawara da zan baka shine ai ba lalle Facebook ba akwai wurare da yawa inda ake neman aure a internet akwai ko bride.com ne inda kai ka tafa a internet cewa you are looking for a wife ko kuma ina neman matar da zan aura da turanci to zaka je wuraren da yawa da zaka samu duk irin matar da kake son ka aura ko a China ce ko in Japanese ce ko ba America ce ko ba India ce ko ma dai duk wace iri da kake so suna nan matan da suke neman aure suke neman mazaje suna zuwa suna sa hotunan su a wannan gurin haka ba mazajen da suke neman wanda za su aure su mazajen da suke neman matan da za su aura su ma suna zuwa suna sa hotunan su sai ka je ka duba ka zaba ka jarje sai ka aika wanda wata kaga ta yi maka idan an samu daidaituwa to sai mu ce Allah ubangiji ba da zaman lafiya
a sako na uku cewa shin zai yi a yada al'ada ta hanyar Facebook shi kuma wannan sakon ya fito ne daga dan Fulani Coca-Cola
ya danganta ga abin da yake nufi da al'ada idan al'ada kana nufin wani lafazi iya magana da kuma wato kyautata jama'a zaka iya tunda ke ai gurin Facebook din wajen hira ne wajen tattauna saboda ka zaman tocewa ala kullu halin zaka yi magana kai magana a cikin nutsuwa kai magana da hankali da tunani da kuma auna ita maganar da zaka yi ka fasan cewa idan ka faɗa abu idan ka je ka ce ba Allah ya yi min afuwa abun fa ya wuce nan in an maka afuwa din to abin da ka faɗa din yana nan in kana fuska da mutum ne ka faɗa masa abu ya bata masa rai ka ce ya yi min afuwa zai ce ya manta ya wuce to a internet baya wucewa yana nan anannade a ajiye a wani guri so wata rana zai mutum zai iya zuwa ya binciko shi ya ce ai kai ne kace kaza dinda dai ka ce maka akuwa amma ga ra'ayin da kake to saboda haka kyakkyawar magana ita ce mafi muhimmanci dan yada al'adu idan kuma al'ada kana nufin ta'adodi abubuwan da mutane suke yi kamar irin abinci ko zamantakewa ko kuma yanayin aure ko wani abu to wannan abin da kawai zaka illa ka ga mutane kai ya kake yin abubuwanka irin wannan irin abinci ku kuke ci a matsayin ku na Hausawa ko Yarba ko Ibo ko Ijo ko Tivi ko Nufa ko dai wani abu
su kuma wato Abba Yalla Bai da Shamsiya Malam fatan alheri suke maka
godiya nake Allah ya saka muku da alheri
to waɗannan su ne ƴan sakonnin da zamu iya dauka kai ma kada ka manta kana iya turo da tambayar ka shawara ko gudunmuwa ta lambar waya kamar haka 0806521528 wato 0806521528 dan gajeren sakon katta kwana ba kira ba to malam kamar yanda na gabatar a farkon wannan shiri cewa yau zamu tattauna ne dangane da ita wannan rana ta 3 ga watan Mayu da kuma irin muhimmancin ta ga ainihin ƴan jaridu malam da farko shin wai ita wannan rana ta ƴan jaridu ta duniya me take nufi ne
abinda take nufi shine rana ce wacce hukumar duniya ta wato wata ake kira UNESCO wata kin hukuma ce ta adana al'adun jama'ar duniya ta ware a ranar da za a dada jawo hankalin mutane akan muhimmancin bawa ƴan jarida ƴanci na su faɗa abin da suka gani ba tare da tsangwama ba ba tare da takurawa ba ba tare da tsasawa ba amfanin ta kenan ranar wato a faɗakar da mutane akan wannan ranar a faɗakar da mutane akan cewa ƴan jarida ba suna da haƙƙi na akyale su yi aikinsu ba tare da tsangwama ba saboda an lura yadda ƴan jarida ake takura musu a duniya wani guri a musu tukan tsaya a ɗaukar kyamara ka ta gargaza ta wani guri ma a kashe su to duk wannan abu wahalar da suke sha da masifar da suke sha yasa ita UNESCO sai ta ce bara a fito da wata rana kwana ɗaya tal wata a wannan ranar za a jawo hankalin mutane akan muhimmancin wannan ranar da kuma muhimmancin aikin ƴan jarida akan cewa aikin ɗan jarida ya sanarwa da jama'a abubuwan da suke faruwa ne sannan kuma ana son addada jawo hankalin gwamnatoci na duniya ga cewa su girmama ƴan jarida su girmama aikin da ƴan jarida suke yi saboda ƴan jarida su ne wato dankon da yake hada gwamnati tare da jama'a mutane ba jami'an gwamnati ba za su zo ga ƴan jama'a abin da suke yi ba sun dogara akan ƴan jarida domin su zo su fada to saboda haka ana son gwamnatoci su san cewa ƴan jarida suna da wata muhimmiyar rawa da za ta taka wajen aiwatar da aikace-aikacensu su girmama su su martaba su kuma su kyale su yi aikin su yadda ya kamata wannan shine makasudin kafa wannan rana
to malam ita wannan ranar da muke magana akai wani muhimmanci take da shi ga su kansu ƴan jarida
ita muhimmancin ta shine nuna wa duniya cewa fadan jaridan nan yana fara tasiri wannan shine babban muhimmancin saboda idan mutum ya dauka dan jarida bai da wani muhimmanci to yau gabaɗayan duniya duk inda kake a duniya an tsaya chak saboda dan jarida kamar ranar yara ce da ake warewa aka ce an ware rana guda ɗaya saboda yara to wannan ranar an yadda ka shago ba yaran ka a ranar duk abin da yaro yake so kai masa duk chakulan din da yake so ka bashi inda ba za ta lahanta shi ba karka dake shi karka yi masa fada mai tsanani ka kyale shi ya wala ya ji
daɗi farin ciki ne
yau wasu ranar farin ciki ne to su ma wannan ƴan jarida ranar su ce na mutum ya yi wandaki ya yi warisa ya nuna cewa eh lalle kan aikin da nake ɗan jarida aiki ne mai muhimmanci wanda duniya ta san da shi dan kana ganin cewa aikin ɗan jarida ba muhimmanci ba ne to yau gashi an riga an nuna duniya ta ni fanna da muhimmanci ai kamar ranar da ake ɗauka ne a ce ranar uwa ko kuma ranar uba a wannan ranar uwa misali zaka so mahaifiyarka wani abu na kyautatawa duk za ku taru ku nuna kauna gare ta ku ce kar ta dafa abinci kar ta yi shara kar ta yi komai ku ne za ku ɗauki nauyin duk ku yi wannan don ku dada nuna martaba da kuma kauna da soyayya ga mahaifiyarku to kazalika ranar da aka ware ta ƴan jarida an ware ta ne saboda a nuna cewa muna kusan ƴan jarida muna martaba su muna ganin girman su muna ganin darajar su kowane irin aiki kake indai ɗan jarida ne kai to wannan ranar ta kace
to malam duba da yanayin cewa makasudin ko kuma ɗaya daga cikin tanadin shi wannan rana shine a ce an ba wa ƴan jarida dama sun yi walwala gurin kamar samun ƴancin bayanai da shauransu misali malam nan Afirka ce ko kuma mu ce ainihin Najeriya malam kana ganin yiwuwar aiwatar da wannan tanade-tanaden misali yanda ya kamata a nan Afirka ko kuma Najeriya
ana yi ai Najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashen da take ba wa ƴan jarida ƴancinsu amma ba gaba ɗaya ba kwata-kwata akwai ƙasashe a duniya wanda yake ƴan jarida suna da ƴanci wanda bai da iyaka, ba wanda yake takura su, ba wanda yake taba su, ba wanda yake musu komai. Kasa ta farko a duniya wacce ta yi ta wuce kowace a bawa yan jarida haƙƙin su ita ce kasa da ake kira Finland, can wajen abin nan arewacin duniya take, inda yake kankara ne ma suke da su da yawa gurin, ita da Norway, a sannan sai Jamus, sai Estonia, Netherlands, Austria, Iceland, wayannan kasashe ne da duk ɗan jarida yake gurin yana jin daɗin aiki. Abinda kuma yasa suke jin daɗin aiki saboda gwamnatocin gurin ba su da wani abu da suke son su boye, suna aikin su da gaskiya ne. Ai abin ka ji ana maganar ƴanci, to kana ana maganar takurawa, in ka ga ana maganar takurawa to akwai wani abu da ake son a boye, ba a san a fitar da shi. To wayannan kasashen da na lissafa maka kasashe ne wanda ke su ala kulli halin ba su da wani abu da su boye, saboda ka duk bayanin da ɗan jarida yake nema Abuja za a bashi, saboda ka sun fi samun ƴancin su, sun fi samun walwala. Amma a nan Afirka abin ya bambanta, ba kuma mu kadai ma a Afirka ba, mu ne kadai muke da wannan matsalar ba. Kamar Eritrea tana can kusa da Somalia, nan ma suna samun matsalar. North Korea nan ma ba a kyale yan jarida su yi walwala. Haka ma Turkmenistan, wata kasa ce can waje jan Pakistan da kuma sababbin kasashen nan da suka bulbulo bayan Soviet ta daga gare. Syria, Iran da China, duk wayannan wuraren ba a kyale dan jarida ya samu walwala, saboda ana ganin akwai wani abu da ba a so mutane su sani, gwamnati tana koyewa. Kuma akasari da yawa a kasashen Afirka haka ne, gwamnati ba ta son a san me take ciki, saboda haka din dan jarida ya je neman bayani ba za a bashi ba, wannan wani abu ne daban, a hana shi bayani. To amma abin da ake magana a nan gurin shi ne a same shi a yi masa dukan tsaya, a tirsasa shi. Idan ka ga ana rusa wurare misali, ko ana yin wani gini, ko ana wani hayaniya, ka sa kyamara kana ɗaukan hoto, jami'an tsaro su zo su same ka, su yi maka dukan tsaya, su kakkarya ka, kuma su ɗauki kyamarar taka su faffasa ta. To wannan shi ne ake magana aka cewa an hana 'yan jarida su yi aikinsu yadda ya kamata. To wannan a Afirka an fi samun ire-iren wannan, a kwace maka kyamara, wani lokaci ma ba kwacewa ake ba, sace ta ake, in an kwace ɗin ba wai fasa ta ake ba, kawai shi kenan, wanda ya kwace ta ya kwace ta kenan. Dama shi oga at the top baka ma isa ka nufa inda yake ba,
gaba ɗaya
ma baka isa ba, kana nufa kusansa, dogarawansa da hadimansa za su same ka, sai maka dukan
masu fushi da fushin wani
kwarai da gaske, idan su nuna masa suna son sa, suna kaunarsa, kuma suna kaunarsa ne idan yana kan wannan matsayin, da zarar ya bar wannan matsayin to da shi daban da duk ɗaya ne.
Mai sauraro, kada ka shafa, kana tare da gidan Radio Express a kan mita 90.3 zangon FM, a inda muke tattaunawa da Shehin Malaminmu Professor Abdullah Uba Adamu a kan ranar 'yan jaridu ta duniya. Kad ka manta, kana iya turo da tambaya, shawara ko gudunmawa a kan lambar waya kamar haka: 0806052158, wato 0806052158. Dan gajeren saƙon ka ta kwana a dakace mu. Maraba. To Malam Musali, tunda muna magana akan shi wannan rana, kuma ka bada misalai da irin kasashen Afirka su Eritrea da waye da shauransu yanda suke cin zarafin wato kamar 'yan jaridu haka, Malam, ta yaya za a bi a magance shi wannan cin zarafi da cin mutunci, cusgunawa da ake yi?
Jawo hankalin hukumomi cewa abinda 'yan jarida suke yi suna yi ne saboda su faɗakar da jama'a akan irin abubuwan da suke yi, da kuma su hukumomin tsoron Allah a zuciyarsu da sanin cewa kaga a nan ɗan jarida yana kallon abin da kake yi, yana rubutawa, yana aikawa mutane don a sani. To idan ba daidai kake yi ba zai faɗa, in daidai kake yi zai faɗa, wannan fa a duniya kenan. to a lahira fa akwai wata camera wanda ubangiji ya azata a nan gurin tana nan ubangiji yana kallon duk abubuwan da muke yi idan nan ka tursa sa dan jarida ka ce karya karya yi fada abin da kake yi to camera nan da ubangiji ya dora da al'umma gaba ɗaya fa tana nan in ka je lahira za a dauko maka ita duk a warga za maka nuna maka gafa abubuwan da kai to anan kuma ya za kai to saboda haka in garga ka san cewa aiki aka baka na gwamnati ko na jama'a sai kai shi fi sabilillahi da zuciya da da sanin cewa Allah na ganin ka ba wai dan jarida na ganin ka ba idan ka hana dan jarida fada to Allah fa na ganin ka saboda haka in kai daidai ka sani in baka daidai ba ma ka sani wannan shine kira da kawai da za a yi wa hukumomi
su jami'ai kenan
juda mai jami'an tsaro da hukumomi da shauran ai jami'an tsaron ba za su yi abin ban ba hukumomin sun gaya musu
haka
kamar da na gaya maka dogarawan da kuma haduman sune sarakan azazzabi na tirsasawa yan jaridan su kuma yan jaridan ai ba waliyai bane akwai su da yawa wanda suke da kangan za su dauki labari su murna shi dan su tirsasa wani wanda yake shugabanci akwai wanda za su ki bada labari na gaskiya saboda kowa ba ba su wani abu ba akwai kuma wanda za a ba su wani abu su ji dadin abin da aka ba su su je su fada ƙarya saboda haka su ma wai ba tsarkakakku bane ba waliyai bane
su ma dai da laifin
suna da nasu laifin saboda haka aikin da aka dora ka akai kai shi fi sabilillah ko dan jarida ne kai ko ba dan jarida ne kai ba wannan malamai masu wa'azi su za su fito da wannan to amma dai idan dai ana son a zauna lafiya kamata ai kai da kake aikin ka kai shi fi sabilillah ko jarida labari kake bayarwa akan abin da wani yake ko kuma shi kansa shine yake yin wannan abin to idan kowa ya bi gaskiya ya bi tafarkin gaskiya ba wani wanda zai ce an takura masa ko an tirsasa masa amma takurawa da tirsasawa tana faruwa ne sakamakon kaucewa gaskiya da duk kowa da kowa yake
to malam baka ganin kaman kafafan yada labarai wani lokaci ya kamata a ce sun dauki gabara gurin kare lafiya daraja da mutuncin ma'aikatan su tunda misali in mutun ya je aiki su jami'ai sun so su tirsasa shi ko su ci zarafinsa mafakarsa shi ne inda yake ainihin yin aiki
ba nan ne mafakarsa ba
to na'am
mafakarsa kotu idan an tirsasa ka akan aikin ka to sai ka kai kara sai ka je wajen commissioner of police ko commandant na army ko waye dai ka je ka fada ka ce a lokacin da aka tura ni yin aiki na kuma ga takardata ta shaida cewa an tura ni yin aiki a inda zan je yin aiki na je an ci zarafi na an ci mutunci na an yi min kaza an yi min kaza saboda haka ina son a bi min haƙƙi na yau to wannan shine abin da yake yake da muhimmanci kwarai da gaske
na'am mallan kai zancen kotu abin da nake nufi misali su kafafan yada labarai baka ganin akwai rawar da ya kamata a ce sun taka gurin kare daraja da mutuncin ma'aikatan su gurin irin wannan tarsasa musu da ake yi da wayar da shauran su gurin daukar gabara kuma zuwa kotu ne misali
ito sai dai su je kotun su je su kare ko kuma samu lawyer wanda zai kare su amma dai ala kullu halin an tura ka je kai kabarin wani abu na faruwa ka je kana daukan hoto ko kana magana da mutane wani yazo da gindin murga ya duka maka a fuska ya fitar maka da hakora guda biyu ba abin da za su iya yi sai dai kawai su kai kara a biya maka haƙƙinka wani lokaci hukumomi na jami'an tsaro suna daukan matakai akan yan sandan ko kuma jami'an tsaron da suka tirsasa yan jarida wani lokaci amma wani lokaci ba abin da za su iya to saboda haka gaskiyar maganar aikin jarida hatsari ne da shi a ire-iren wannan a dai kasashe irin namu saboda idan ka je za ka yi aikin ka fi sabilillahi ba wai ka je ba ne idan ka fita ta kowa a'a wani abu ne yake faruwa ka je za ka ɗauki hoto haka kawai wani sai ya ayyana a zuciyarsa baya son ya ga ɗan jarida a gurin me kun a ce da kai ka tafi ba za a kyale ka dauki wannan abu kar ka dauki hotunan nan ba a so ka dauka saboda harkar tsaro ce ko harkar wani abu ko kuma a ai ni ma ina da yanci da bana son ka dauki hoto na haka kawai ba za ka zo ka dauki hoto na ba dole sai ka nemi permission na to izini na to bana so ka rabu da ni to me kun a gaya maka mallan bana son ba ma son ka dauki hoto a nan gurin kar ka dauka ko kuma ba ma son ka yi hira da mutane a nan kar ka dauki muryar su ka tafi me kun a gaya maka cikin lumana a'a sai a sa wani ya dinga dukan ka ya karya kai ya babballa kai ya ji maka rauni ko a sa yan jagaliya sai maka dukan tsaya su cucuce ka sai lahanta ka to kaga wannan duk ba wani abu da su hukumar ka inda kake aiki za su yi ba wani mataki za su yi dauka saboda ba ma san an maka haka ba akwai dan jaridan da yake kawai babur ya ajiye a daidai wani office kusa da inda akwai jami'an tsaro ajiye babur din ya zai shiga office din suka zo suka same shi da gindin murya suka ga dokansa shi ba da su ma yake ba ba dakon hoto ya ba ba wani abu yake ba kawai ajiye babur ɗinsa yayi saboda zai shiga gurin kuma a wurin ba a rubuta cewa kar a ajiye babur ba to ai kaga abin da ya kamata su yi shine su ce da shi malam ba a ajiye babur a nan gurin saboda harkar tsaro cire babur din ka janye shi ka kai can wani guri ka aje shi a wani guri in ya so ka tako ka zo ka ci wannan gurin saboda ba ma inda suke yake ba amma haka siddan kawai suka tsallako suka same shi dukka suka faffasa masa baki
to malam ma iya cewa kamar da sauraron na aka baki nan gurin wayewa kan jami'an tsaro kan wannan ita wato rana ta injin
ai ba sauraron na ne aka ba bari nan ma tana cikin kabar gaba ɗayan ta kwata kwata ai ba ragowa bane
to
ai tana ciki gaba ɗaya babu wani jami'in tsaro a iya sani na da yadda cewa zai ba wa 'yan jarida haƙoƙinsu su yi aikinsu yadda ya kamata idan akwai dalilin da ya sa 'yan jarida ba zai aikin shi a wurin da ya kamata ba saboda wasu dalilai abu ne mai sauƙi a cikin ilimi a cikin hikima a sanar da shi malam gurin nan ba a yarda kai irin wannan abubuwa don Allah ka haƙura to amma da yawa ba haka suke ba da yawa da sun ga mutum da kyamara sai a hau dukansa kuma yanzu muna da abin da ake cewa citizen reporters Citizen reporter shine mutumin da zai iya kallon abu a gari
ko
ba dan jarida ba ne zai iya kallon zai iya ganin wani abu saboda yana a lokacin da abun yake faruwa kafin yan jarida so shi Allah ya ba shi damar ya ga abun to zai iya dauka a hoto ko kuma zai iya magana da mutane sai ya aika gidan jarida wanda kuma ana yin haka duk duniya ta yadda da citizen journalism to idan yayi hakan nan ma yan jami'an tsaro mai hukunci sai da shi kaga wannan abun da Allah don annabi ba ma san mutane su sani a yanzu ka bari za a akwai lokacin da za mu kira 'yan jarida mu sanar da su to akasari suna yin haka ne ba sa yin haka saboda suna son su boye wayansu abubuwa ko saboda dalilin tsaro ko kuma saboda dalilin wani laifi da ya zama to laifinsu ne suke son su kare ba kuma su kaɗai jami'an tsaron ba har gwamnatoci ma hukumomin gwamnati da jami'an gwamnati to duk inda ka ga an tirsasa wa ɗan jarida ba wani abu ne ya kawo haka ba illa kawai so ake a boye gaskiya so ake a boye wani abu ba a san mutane su sani wannan shine babban matsalar da mu 'yan jarida muke fuskanta a irin wannan abu
to malam haka zamu ci gaba da aiki a cikin irin wannan yanayi mai hadari ba canji kenan ba ci gaba
to watakila in aka samu ilmantuwa ilimi ya rada yaduwa tsakanin hukumomin gwamnati da kuma jami'an tsaro saboda akasarin kashe-kashen da ake jami'an tsaro ne suke ko a idan ne a duniya to idan aka samu ilimi ya rada yaduwa watakila abin ya ragu a nan Najeriya dai muna fata watakila nan da shekara 60 zuwa 100 abin zai dan ragu
wayewa
kan mutanen su fada su kyale a fada gaskiya to in aka ci sa'a nan da shekara 50 zuwa 100 nake jin abin zai dan fara yiwa zai dan fara tun nake an jima ana cikin haka tunda aka fara samun jaridu a Najeriya an jima ana cikin wajen shekara ta karkani ne 19 aka samu jaridun nan ake ta samun wannan matsalar ake ta samun sakun saka shi yasa ma wato hasali aka fito da Freedom of Information Act ai 'yan jarida su ne suka fito da wannan saboda su samu wakan su kariya saboda haka idan ka zo kana daukan hoto ko kana neman bayani sai mutum yace ba zai baka ba to yanzu kana da Freedom of Information Act haƙƙin 'yancin neman bayani akan komai in dai abu na jama'a ne dan a sanar da kai to kaga 'yan jarida su suka dinga tirsasawa a Najeriya cewa lalle sai an yi wannan kuma gwamnati ta yi ta jan kafa a kai an jima kafin gwamnati ta yarda a fito da wannan Freedom of Information Act kuma a yanzu ma da aka fi aiwatar da shi mutane 'yan jaridan da kansu sun sha gwada shi sai su jesu suna neman bayani
shi 'yancin kenan
'yancin neman bayanin ba
na'am
ƙarar sai a hana su a ce ba za a ba su ba
a Najeriya
ai akwai lokacin da Daily Trust suka je suka ce wannan kokarin nemo bayanan NNPC ma suka ce ai su wannan 'yancin neman bayanin ma shi bai shafe su ba to haka dai ake samun irin wannan matsalolin
to Allah ya kyauta mai sauraro duba da yanayin lokaci dole a nan za mu ainihin kinsa wannan shirin malam muna godiya da dama da ka ba mu muka tattauna akan ita wannan rana
insha Allah
a madadin jagoran shirin Ahmad Tijjani Lawal sai wanda ta shirya shirin Nafisa Murtala Ahmad ni da na gabatar Murtala Ilyasa ya yi ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.